birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da numar da niyya da dalal sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da baya ko makeri. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa ƴan majalisun dokoki na jam'iyyin adawa a jamhuriyar Niger sun kammala wani rangadin ƙasa da suka yi. Sai kuma mai shirin ciki da gaskiya da zamu kawo muku Ibrahim Alfa. Daga nan kuma sai shirin jaridan ƙasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da kuma wasu raro kuke kira kuna ajiye mana. Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, da cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Talata cewa zai marhabi da sabon matakin rufe harkokin gwamnati idan majalisun ƙasar sun gaza cimma matsaya akan ɗaukan ƙarin tsauraran matakai akan bakin haure. Trump ya ce yana sha'awar ganin rufe ma'aikatan gwamnati idan an kasa samun daidaito. Kira ga yuwuwar rufe harkokin gwamnati da Trump ya yi ta biyo bayan fafutuka da wakilan majalisa suka sha wurin tabbatar da ƙarin lokacin kashe kudaden gwamnati kwanaki biyu kafin shirin kashe kudaden gwamnati na wucin gadi ya zo ƙarshe a cikin daren gobe Alhamis. An samu rufe harkokin gwamnati na tsawon kwanaki uku a cikin watan Janairu a karon farko tun bayan da hakan ya faru a shekarar 2013 wanda shi ma ya ta'allaka akan irin wannan batu na bakin haure. A wata sanarwa ta biyo baya, fadar White House ta ce za ta mara wa shirin gudanar da harkokin gwamnati na wucin gadi ya zuwa ranar 23 ga watan Maris domin ba wakilai ƙarin lokacin tattaunawa akan yarjejeniyar bakin hauren.
Akalla ƴan jarida guda biyu ne masu zanga-zangar goyon bayan gwamnati suka yi wa duka a jiya Talata a Juba, babban birnin Sudan ta Kudu. Allakaɗa wata ƴan jarida ƙasashen yammaci duka, ɗaruruwan mutanen da suka haɗa da matasa da mata da sarakunan ƙabilu, wato sun yi Allah wadai da shawarar da Amurka ta yanke a makon jiya na ƙayyade kai makamai a Sudan ta Kudu. Majalisar sarakunan gargajiya ta Sudan ta Kudu ta ce ta shirya zanga-zangar. Wasu mutane kuma sun yi zanga-zangar kan manyan motoci suna zagayawa akan manyan titunan birnin Juba suna kira ga mutane su yi bore. Shirin gani da ido sun ce tarzomar ta faru ne a wajen ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya kusa da filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Juba. Akasarinsu matasa ne waɗanda da alama sun huce haushinsu ne akan ƴan ƙasashen waje. Wata ƴar jarida ta sha duka wadda take ta bayyana sunanta ta faɗa wa shirin Sudan ta Kudu Focus cewa matasa da suka fusata ne suka riƙa maranta, suka yi ƙoƙarin shaƙe ta har suka kai ta ga ƙasa. Ta gurje a hannunta da wuyanta da kuma fuskanta. Gail Julius ɗan jarida ne a wani gidan rediyo na Bakita a Sudan ta Kudu, shi ma ya sha duka, ya ce mutanen sun fara zanga-zanga cikin lumana amma daga bisani ta rikiɗe ta zama tashin hankali.
Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta ratsa a gabar tekun Taiwan kuma ta kashe aƙalla mutane biyu, ta kuma jikata sama da mutane 20 a cewar jami'ai. Wannan girgizar ƙasa da ta yi ƙarfin maki 6.4 ta faru ne da ƙarfe 3 na rana agogon ƙasar, kimanin kilomita 20 daga gabar tekun gabashin ƙasar. Hawan farko na ginin Marshall Hotel a birnin Holland ya ƙurme lamarin da ya sanadiyar mutuwar wani ma'aikaci. Mutum guda kuma ya mutu ne a cikin wata gida, a cewar ma'aikatan kwana-kwana da masu aikin ceto. Masu aikin ceton sun yi amfani da tsani da igiyoyi da kuma injin ɗaga manyan kaya domin ceto mutane da gidajensu suka goce akan tubalinsu. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun rawaito cewa wani asibiti na cikin gine-ginen gidaje da suka lalace.
Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ta tafkawa a ciki da kewayen Jakarta, babban birnin Indonesia, na 'yan kwanaki ya sa ruwan kogi cika da batsewa lamarin da ya kai ga kurarowar laka kuma ya kori dubban mutane daga gidajensu. Gwamnan Jakarta Agnes Baswedan ya faɗa manema labarai jiya Talata cewa an kwashe dubban mazauna yankin saboda ambaliyar ruwan. Ya ƙara da cewa ko da yake ruwan kogin ya batse ne saboda sako ruwan ajiyar ruwa da aka yi. Ruwan saman ya kuma yi sanadin kurarowar tabo a wuraren da aka kafa tauraron dan Adam a birnin Jakarta. Wani gidan talabijin kasar mai suna TV1 ya ce akalla mutane biyar ne gocewar lakar ta kashe a birnin Bogo da yake wajen babban birnin kasar. A halin da ake ciki kuma hukumomi na kokarin kwashe mutane a wuraren da ambaliyar ruwan ke musu barazana.
A majalisar dattawan Amurka a jiya Talata sun yi wa wasu jami'an gwamnatin Trump tambayoyi sosai akan yakin Afghanistan. Suna masu fadin dabarun fadar White House ba ta da tabbas kana kuma bai bada wani sakamako ba. Kalaman da aka yi a zaman kwamitin hulɗan kasashen waje na majalisar dattawan Amurka na nuni da ƙarin takaici da majalisun na Amurka suke ciki akan yaƙi wanda Amurka ke jagoranta da yake shiga shekara na cikin 17. A cikin watan Nuwamba da ya gabata ne wani kwamandan Amurka a Afghanistan General John Nicholson ya tabbatar da cewa ana samun cigewa a wannan yakin. Tun lokacin ne kuma ake samun yawan kai hare-haren ta'addanci a babban birnin kasar Kabul. Yanzu haka ƴan Taliban ke rike da kusan rabin kasar a cewar kiyasin Amurka. Duk da irin kuma baya da ake samu muƙaddashin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan ya ce wanda shine yake kula da sabbin dabarun fadar White House ya ce akwai nasara a wannan yakin. Amma duk da haka ƴan majalisan daga dukkan jam'iyyun kasar sun bayyana shakkunsu akan haka.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, ƴan majalisun dokoki na gamayyar jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun kammala wani rangadin ƙasa da suka yi domin faɗakarwa kuma jan hankalin ƴan ƙasa kan zaɓe mai zuwa. Ga Haruna Wambako da ƙarin bayani.
Da garin birnin Kwane ne ƴan majalisun dokoki na tutar jam'iyyun adawa da suka hada da na jam'iyyar Model Lumana Africa ta Hamma Amadu da jam'iyyar Hankuri wadda da sunanta ne tsohon shugaban kasa mai adawa yanzu haka cewa da Alhaji Muhammad Usman yake kasancewa a majalisar dokoki ta kasa suka kammala zagayen su na kasa. Menene dalilan hituwa zagayen kasar da ƴan adawar suka yi? Ita ce tambayar da nema shugaban wannan tahiyar cewa da Honorable Sumana Sanda na hannun damar Hamma Amadu Madugo ɗan adawa.
A huskan kundin zabe mu duka mun ga da masu iko su ne sakankaninsu sun kirkiro kaman wannan kundi kaman sun yi ne abinda an ce gobe za a zabe cikin kasar ga babu wanda yana iya samu in ba su ba. Alhali ko wannan cikin demokrasiya mutane ba su yarda da shi dan shi ne mun nuna ma al'umma da mu tare da wannan kungiya da kunda da kunja da muke FRDD ba za mu yarda na a kasar Niger ayi abin da ba kan bisa ka'ida ne ayi abin da ba kan bisa gaskiya ne.
A nasa bangaren Honorable Lawali Ibrahim na jam'iyyar Hankuri ya tabo maganar kasafin kudin kasa na shekara 2018 wanda ƴan adawar suka ce yana daga cikin dalilan wannan hituwar tasu.
Nan da wata hudu zuwa uku ana ta ce cikin kasar nan na tsadar rayuwa za a ƙara ma ƴaƴan Niger kuma daidai lokacin da suke cikin wani muyacin hali. Kuduri inda za ku san matsalar ka in wani bai sani ba ya nemi kundi na kasayin kuɗin ba ne karanta ya kai kuduri 110 wani abu wanda duk inda talaka ne sai ya ɗan tabu da shi. Kun dai gani yau in kana da littafin ita ce cikin ajiyar da za ka aika ma ɗanka ko matarka sai ka nemi in dai sai dai a rage cikin kabir in dai buƙata ji kabir ce ta biya sai ka nemi cikin kuɗi an ƙara kuɗin ambuwa ga kuɗin DBA ga kuɗin kamfan kuɗin motar ka an ƙara kuɗin ruwa da kuta kowa da ya yi ake.
sai dai a bangaren jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki cewa ake yi an adawar su ci gaba da zagayen kasar in suna so kamar yanda Abdulkarim Hamani ya yi mana karin bayani a lokacin da muka tantamna da shi.
Na farko wannan baya ba mu tsoro saboda ba yau muka saba ganin shi ba, mu ƴan kokowa ne, kowa ya san jam'iyyar PNDS tarayya ya san OGT, wannan baya ba mu fargaba ko tsoro, ba ma jin tsoro game da wannan abun nasu. Idan suna so su ci gaba da zagayawa, mu a shirye muke, muna jiran lokaci ya kai.
A dai gidan samari da ƴan mata kwando ne ko MGC ta garin birnin Kwanni, ɗan adawar suka gudanar da taron gangamin su wanda ke kasancewa na kammala zagayen da suka yi a cikin kasar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka.
Sargen mole ubangala de ma sagi baya gaba baba, sargen mole ubangala de
Tun ma da lahai yanzu da ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan Washington DC, wanda yanzu haka hukum muke cewa karfe 2:13 na dare. Ga shirin mana gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A cikin watan Disamba na shekarar da ta shige, kimanin wata 1 da rabi da ya shige kenan, jami'an tsaro na hukumar DSS a Kano sun shiga cikin wata unguwa mai suna Gayawa da ke karamar hukumar Ungogo, suka harba wani magidanci mai suna Muhammad Inuwa Mai Kaji, wanda a lokacin suka bayyana wa iyalansa da mutanen unguwar cewar kuskure ne. Har sun kama hanya za su tafi, sai iyalan suka matsa a kan lallai su ɗauki wannan mutumin zuwa asibiti, inda daga bisani ya rasu. A bayan mutuwarsa, sun tafi da gawar ofishinsu tare da wasu ‘ya’yan marigayin guda biyu, Abubakar da Shamsuddin. Daga baya sun tura Shamsu ya koma gida, to amma suka rike Abubakar tare da gawar, bisa hujjar cewa sai dai iyalansa su sanya hannu a kan takardar cewar ba za su tada maganar kisan a nan gaba ba, musamman ma ba za su faɗa ma ‘yan jarida abin da ya faru ba. Sun kuma rike Abubakar suka ce suna zargin cewa shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. Daya daga cikin waɗanda suka bi kadin wannan magana shine Abubakar Haruna Galadanci, wani ɗan jarida da ke Kano wanda kuma ba baƙo ba ne a cikin wannan fili na cike da gaskiya. Za mu ji ta bakin matar marigayi da ‘ya’yansa da maƙwabtansa, to amma bari mu azahar sashin wannan al’amari a tattaunawa da shi Abubakar Haruna Galadanci.
Al’amarin ya faru ne a ranar Lahadi 24 ga watan Disamba na shekarar da ta gabata kenan, ta shekarar 2017, wanda kamar yadda bayanai suka isa cewa a daren wannan rana kimar gayi wato malam Muhammad Ibrahim Kaji daga dare kimanin misalin karfe 12 na dare yana kwanta a gida to da yake yana da yara samari haka to a daidai ne lokaci sai ya taso haka da niyya ne ko shagon da suke kwance na jikin gidan da nufin ya tabbatar cewa ya'yan nasa da sun dawo saboda ya su zai sukan yaran suna yin dare haka a waje ba su shigo gida ba. To Allah da ikon sa a lokacin su waɗannan mutane sun shigo unguwar watakila ko wani aiki suka zo yi.
Su waɗannan mutane na zuwa Bakar ka ce su waɗannan mutane idan ka ce su waɗannan mutane su haka ke nufi.
Kamar dai daga baya bayanai sun tabbatar da cewa ma'aikata ne jami'an tsaro na farin kaya wato SSF kenan da ke nan Kano. A daidai wannan lokacin kimanin karfe 2:00 na dare sai shigo wannan tsohuwar daidai da lokacin da shi marigayin ya fito daga gida da tocilan a hannunsa yana haskawa wato wannan shagon da 'ya'yansa suke kwance. To Allah da ikonsa a wannan lokacin da yake abu ne a cikin duhu sai sun shigo aikinsu dai suka shigo yi wani abu daban wanda wanda zai iya sanin da suka shigo yi kuma kuma ya fito. To hasken tutulin din da fita hango a cikinsu dai wani sai ya harbi harbin da zai yi sai ku ya same shi a gurin yankin jiki ya faɗi. To hakan sai ya fara yi a kawo masa ɗauki a kawo masa ɗauki 'ya'yan nasa da suke cikin shagon suka fito da sauri a zaton su ma sun zata a lokacin barayi ne suka zo unguwar. To da suka biyo zai suka yanzu su yi baban nasa a cikin gini haka yana cewa sun harbe ni mutuwa gani kuka yana asibiti kamar yadda iyalanka suka yi mana bayani. Don haka a lokacin sai suka biyo na su waɗansan wasu suke cewa ya faru ga shi kun yi kun harbi babanmu. A daidai wannan lokacin hayaniya ta ɓarke maƙota waɗanda ba su yi bacci ba duk suka leƙo sai shirin da domin su jirgin sabbi ya faru. Don haka a lokacin matarsa ita ma ta fito a lokacin ma dai ko mai ba ya yi gaskiya kamar yadda suke mana bayani. Don haka suna ƙoƙarin da suka ga wato harbin da ɗaya daga cikin ma'aikatan nasu ya yi ya ma shi wannan mutum ma yana neman mutuwa ma a wajen. Don haka su suke kamar yadda ita matar ta fito mana bayani su suke ƙoƙarin su ja mota su tafi ma. Ganin haka sai ta je take cewa ya za a yi ku je kun harban min miji kuma za ku je a ku tafi. To a lokacin sai daga cikin su wanda babban su ne ma kamar yadda take faɗa mana sai ke cewa uwar gida ke hakuri kuskuren aiki ne wanda a cikin maganganun ta ma duk za ka ji abin da kake cewa. Sai suka ce to a cikin 'ya'yan nafa suka kamo shi suka ɗora shi a cikin motar su suka tafi a daren kenan suka tafi asibitin Malam Aminu da ke nan Kano. To wayewar gari lokacin can sun bar wasu ma'aikatan a gurin su kuma wasu sun tafi. To a cikin 'ya'yan shi marigayin da shi Shamsu da kuma wani Abubakar a lokacin da su suka bari a asibitin. Don haka da gari ya waye likitoci suka zo su kuma nan ma'aikatan ɗaya daga cikin su sai zai ke gaya ma'aikatan cewa wato likitocin kenan cewa mutumin nan fa Allah ya masa rasuwa. Don haka daga nan sai suka ɗaya su suka tafi headquarters da ke sirgin yi.
Suka ɗebi suwa?
Da shi gawar mamacin da 'ya'yan nasa guda biyu Shamsu da kuma Abubakar kenan. Suka tafi headquarters da suka je dai suka ajiye su a wani gu haka suka dai gama dai bayanan da za su yi a wajen aka aika suka kira wani unguwar can unguwar gawa ɗin kenan da ke karamar hukumar Ungwango a nan Kano. Saboda shi ɗaya daga cikin 'ya'yan wato Shamsu ya mana bayanin cewa suna gurin sun ga shi ne unguwar da mai unguwa da dagaci sun zo nan headquarter a SSS. Don haka daga baya dai sai suka shi Shamsu sai suka ce zai yi wanke jikinsa a take kuma dai canza kayan jikinsa sai ce a shi saboda duk jini ya ɓata jiki. Sai suke ce masa ya canza kayan jikinsa na sai ce a shi kawai zai wanke jikinsa a haka zai taho. Sai suka ɗauko naira 1,000 suka ba su cewar ya hau babur ɗin a daidaita sahu ya dawo gida sai ce to ai shi yana da kuɗi ma. To da yake su suji suka tafi da shi da ɗan uwan nasa wato shi Abubakar ɗin shi kaɗai dai Shamsu suka bari ya taho shi Abubakar ɗin suka riƙe shi a nan. Yake cewa ina ɗan uwana wani suke cewa ai ka je kai kawai shi zai taho daga baya. ya taho gida sai bayan kwana biyu kwana biyu kwana uku ana ta magana shi wancan dan uwa na shi a wato shi Abubakar Kidan ya aka yi ne da min rike shi an bayani tun da sun samu ne uwa na gargawa din da dagaci na shi yankin gargawa din suka yi masa bayani tun da dama tuntun ya riga ya san abin da ya faru yake cewa to zai kokari da yin ya faru shi yankin yaro wato Abubakar din da kuma shi ya taho ba a dan haka lokacin da daga baya su a cewar iyalan na mutum suke cewa ai su jami'an tsaron sun ce musu shi wannan dan uwa na wato Abubakar suna zargin sa da cewar wai dan kungiyar Boko Haram ne idan haka dai a lokacin ake ta sayarwa rana a take kama dai gawar shi mahaifin ba su ba su damar sun dauki gawar ba wanda lokacin da suka ji magana za ta karbi gawar sai suke cewa su ai idan har sun yarda za su dauki gawar to sai sun sa hannu a takarda cewar wannan abu da ya riga ya faru ya riga ya wuce ba za su ƙara daga magana ba ba kuma za su kai magana ga AJDD ko kuma dai ba za su yi su ƙara daga magana ba
wato dai na fahimce ka an ce gawar shi mamacin ma ba za a ba su ba sai idan sun sanya hannu kan takarda cewa ba za su kai ƙara kotu ba ba za su saki tada maganan ba kuma ba za su tuntubi yan jarida akan wannan batu ba
gaskiya ne bayanin da suka yi mana kenan to a lokacin sai suka nuna ba su amince ba suka dawo gida to alhamdulillah gaskiya a nan Kano dai da kama daga injiri da layoyi da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun shigo cikin al'amarin sosai kuma an yi ta maganar abin a rediyo yadda ya kamata gaskiya da kila hakan ne da suka ji wannan pressure ta yawa daga baya sai suka neme su cewar zo su karɓi gawar duk da haka dai da sharaɗin cewar ba za su bari ne a ɗauki hoton gawar ko kuma dai a ƙara daga magana ba irin dai wancan condition da suka ba su a baya amma dai suka nuna rashin amincewa da haka da ran da abin ya faru kwana 23 tsakani sai wato ainihin kantoma na karamar hukumar ungwa da shi ne unguwa ta na wato gargawa din da dagaci da hakimi suka ji da ɗan majalisar jiha na ungwa suka je gidan shi iyalan marigayin suka kai musu kuɗi dai haka kuma a lokacin suke musu bayani cewar su yi haƙuri da cewar wanda dai da Allah ya riga shi wannan mahaifi na su Allah ya riga ya kawo sunan sa ya rufe dan haka su yi haƙuri su daure su je su karɓi gawar ta su a zo a yi masa sutura
a cikin watan Janairu da ya shige an bayar da gawar marigayi Muhammad Inuwa Gayawa mai kaji aka kuma yi jana'izarsa to amma kamar yadda kuka ji wannan magana ba ta wuce ba a shiri na gaba za mu fara jin ta bakin iyalan mamacin da kuma makwabtansa a kasance lafiya
to madalla a gaida Ibrahim yanzu kuma ga Awal Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru
fara sharhin jaridun namu ne da jaridan du Sahel da arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ana shirya mana cewar maharan Boko Haram sun cillawa wata makarantar primary wuta yayin da dalibai su gudanar da karatun su a ƙauyen Cebecebe da ke karamar hukumar Yaguwa a jihar Arewa mai nisa ajuwa guda biyu ne suka kone kurmo dalibai guda biyu kuma gobalar ta lakume su har yanzu dai a cikin jaridar ta mai tsaye kuci ne kan yanda ake samun cin hanci da karɓar rashawa akan hanyar Duwala zuwa babban birnin kasar jamhuriyar Chad in Jamaina wanda girgirdin jami'an tsaro har guda 120 ne akan hanyar anda yan sanda suke karban na goro jaridan Refresh kuma ita ma ta shaida mana cewar ministan shari'a na kasar jamhuriyar Kamaru Laurent Esso ya kaddamar da babban alkali a kotun masu aikata manyan laifuka na kasar TCS Emmanuel Jere shine zai jagoranci kotun na tsawon shekaru 5 Ministan ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewar sabon alƙalin zai gudanar da aikinsa bilhaki da gaskiya. Jaridan The Guardian kuma ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta labarta mana cewar an kashe fararen hula guda 5 a birnin Baminda musamman a unguwar Belo da kuma Bafut amma ana kyauta sosai cewar jami'an tsaro ne suka bindige su har lahira. Jaridan The Media kuma tambaya ta yi kan cewar ko shugabannin 'yan awarin ƙasar Kamaru waɗanda ƙasar Najeriya ta mika dawo kasar su 47 ko suna nan da rai kuwa ayat tambaya jarida Le Sentier kuma tsokaci ta yi kan waɗansu jite-jite da yake yaduwa a yanar gizo-gizo musamman shafukan sada zumunta anda ake ayyana cewar shugaban kasar jamhuriyar kamar ya kwanta dama amma jaridan ta ce shugaban yana nan cikin koshin lafiya koda shekaru 14 suka gabata ma an dinga yada irin waɗannan jite-jitan na yin kagen cewar shugaban kasar ya rasu jaridan Le Zanet kuma ta ce kotun TCS na masu hukunta masu manyan laifuka ta kasar jamhuriyar kamaru ta fara hararin sunayen waɗansu ministocin kasar guda biyar kuma ana yi musu ganin cewa su na hannun daman shugaba biya ne jaridan Le Message ita ma ta nuna mana cewar al'umman kasar jamhuriyar kamaru nan da shekara 2030 yawan su zai kai kimanin miliyan 34 jaridan Le Jour kuma hango mana ta yi cewar hukumar kwallon kafa na nahiyar Afirka CAF tana ci gaba da mutsawa kasar jamhuriyar kamaru ta yi kokari ta zage dantse domin ta gyara filayen kwallon kafa da asibitoci da hotel kasancewa tana neman ta hada gasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka a shekara 2019 zamu kammala sharhin jaridan namu ne da jaridan Anadolu anda ita ma cewa ta yi shugaban hukumar kwallon kafa na nahiyar Afirka Ahmad Ahmad yana takurawa kasar jamhuriyar kamaru kamar dai akwai lauje cikin labi Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to madalla a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu wara kuke kira kuke ajiye mana ta email
na Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya to shehu mai da kasari zama da Allah ya hausa sannan da sako na ga al'ummar duniya gaba daya dangane da aimashin wala kan ta yan jarida da ake yi da Afirka da lafiyar Turai to ya babbar tambaya ta anan shi ne yan jarida suka haɗu kansu suka je ya ga aiki na sati guda aka ga hagamin rediyo talkas yawa saboda ba shi da wani amfani saboda ba shi dumi da kansu
Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen kula kullu zan ce da ƴan wani na Najeriya in gane da matsalan man fetur mu dage da addu'a Allah ka kawo mana saukin ta Allah ka kawo mana karhinta don dukkan wata matsala a rayuwa in dai za a ga wa Allah in Allah ya san dai Allah ya so to dan sai Allah ba masa dole zai yaye maka amma in ka samu kanka wata matsala ce zargin wanne ni kenan wani ba yaye ma zai ba
Assalamu alaikum sunana Muhammad Zalanga akwai ladija jawar Najeriya to ne ra'ayina akan wasu kunda baban gida da Obasanjo suke rubutawa shugaban kasa Muhammadu Buhari wallahi babu wani abu illa irin rashin hukunta masu laifi a kasar nan shine kawo dan zaka gagarumin masu laifi an kama su da tsake su sun dawo kuma har yanzu mutunci an yi tsoron mutun tsaye hukunci mai laifi mai laifi ba
kwamara da shi da wata sabo unguwa ta sana babban magata ta dauki jiya miliyan 30 ina tambaya ga tsohon shugaban kasa General Ibrahim Badamasi Babangida cewa ina kusan lalan man fetur da aka samu ta jiddala biliyan 12 lokacin ne sun ga gabta a kai a Iraq da Iraq da yake ne na biyu kuma ya faru lokacin da aka rikicin zangon kata wanda har aka kama zamani lokacin kuma aka yanke mai hukunci kuma an hukunta shi
to madalla sai a ci gaba da aiko mana sakonni mu kuma za mu ci gaba da bayyana su da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Talata cewa zai yi marhabi da sabon mataki na rufe harkokin gwamnati idan majalisun ƙasar suka gaza cimma matsaya a kan ɗaukan ƙarin tsauraran matakai a kan bakin haure. Trump ya ce yana sha'awar ganin rufe ma'aikatan gwamnati idan aka ƙasa sabon ɗaiɗaiku. Akalla ƴan jarida guda biyu da masu zanga-zangar goyon bayan gwamnati suka yi wa duka a jiya Talata a Juba babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu. An lankadawa wata ƴar jarida na ƙasashen yammaci ɗan karankashi. daruruwan mutane da suka hada da matasa da mata da sarakunan kabilu suka yi Allah wadai da shawara da Amurka ta yanke a makon jiya na kayyade da shigowa da makamai a Sudan ta Kudu.
To mazalla a gaishe ka masu raro anan muka ka kashin shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amaridin baba ya ko makiyare da ya taya na gabatarwa. Sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.